sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Har yanzu dai baba ya ko makirin ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 31 ga watan Oktoba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa gyaran babban hanyar Abuja zuwa Kaduna na cikin manyan matakan da ake dauka domin magance matsalar tattalin arziki a Najeriya. A kasar Ghana kuma babban bankin duniya ne ya yi haɗin gwiwa da hukumomin kasar wurin samar da bahaya a gidaje domin magance matsalar yin bahaya a fili. Kamar kowane daren ranar Litinin, yau ma muna dauke da rahoto na musamman akan yadda ayyukan 'yan bindiga ke ci gaba a wasu sassan arewacin Najeriya, wanda a yau Zainab Babaji ce za ta gabatar. Murtala Faruku Sanyin na kuma zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An sako wani ma'aikacin kare gandun daji kuma likitan dabbobi mai takardar zama kasashe biyu, Faransa da Australia, wanda aka yi garkuwa da shi a makon da ya gabata a kasar Chad. Shugaban kasar Chad Muhammad Idris Deby ya sanar da sakin Jerome Huguenot a jiya Lahadi a wani sako da ya wallafa a shafin Twitter ba tare da bada karin bayani ba. A ranar Juma'a da ta gabata ne, wasu mahara da ba a san ko su waye ba suka yi garkuwa da Huguenot, wanda ke kula da wurin shakatawar Orange Park a madadin kungiyar raya gandun dajin yankin Sahara da ake kira SCF a takaice. Kungiyar SCF ta kwashe shekaru da dama tana aiki don sake maido da nau'in barewar dawa da ake kira Shmira Horn Oryx. Nan take dai ba a bayyana ko an biya kudin fansa domin sako Huguenot ba ko kuma dalilin yin garkuwa da shi. Harharan da Rasha ta kai sun taɓa biranen Ukraine da yawa a yau Litinin, inda jami'an Ukraine suka ce harharan sun shafi wuraren ababen more rayuwa. Magajin garin Kiev Vitali Klitschko ya ce harharan da aka kai a babban birnin kasar sun janyo katsewar wutar lantarki da ruwa a sassan birnin. Kirilo Timoshenko, mataimakin shugaban fadar shugaban Ukraine, ya ce makamai masu linzami da Rasha ta harba sun taɓa na'urorin lantarki a yankunan Ukraine da yawa. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya ce bai kamata a kira harharan da aka kai na mai da martani ba. Ya faɗa hakan ne saboda ikirarin da Rasha ta yi na cewa Ukraine ta kai hari akan wani ayarin jiragen ruwan yakin ta a yankin tekun Crimea da aka mamaye. Hukumomi a kasar India sun ce akalla mutane 132 suka mutu sakamakon rugujewar wata gada a jiya Lahadi, wadda aka yi wa gyare-gyare a kwanan nan, wato gadar kogin Machu a yammacin jihar Gujarat. An kwantar da mutane da dama a asibiti, kuma jami'ai sun ce suna fargabar adadin waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa. A yau Litinin, kafofin yaɗa labaran kasar sun ba da rahoton cewa gadar da ta kai kusan shekara 150 da ginata ta balle kwanaki biyar bayan da wani kamfani mai zaman kansa da ya kwashe wata bakwai yana gyaranta ya kammala aikin. Rahotannin sun ce ba a ba da takardar tabbatar da gadar ta birnin Mobi ta cika sharaɗin da suka dace ba kafin a fara amfani da ita. Ɗaruruwan mutane ne suka yi cunkoso a kan gadar a lokacin bukukuwan Diwali na mabiya addinin Hindu a cewar jami'ai. An kai masu aikin gaggawa da tawagogin sojojin ƙasar wurin domin taimakawa wajen aikin ceto. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce kalaman da jami'an Jamus suka yi akan sanyawa rundunar tsaron Iran ta musamman takunkumi ba su dace ba kuma ba su da ma'ana. Da yake magana da manema labarai a wani taro a yau Litinin, mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya ce irin wannan takunkuman zai sabawa doka. Ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta faɗa a jiya Lahadi cewa Jamus da tarayyar Turai na duba yiwuwar sanya takunkumi a kan rundunar Iran ta musamman da ake kira IRGC a takaice. Ta faɗawa gidan rediyon ARD cewa ana kuma nazarin yadda za a ayyana rundunar a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. Kalaman Baerbock na zuwa ne kwana ɗaya bayan da komandan rundunar ta IRGC Hussein Salami ya gargadi masu zanga-zangar kasar akan kada su ƙara yin gangami. An dai shafa makonni ana zanga-zanga a Iran tun bayan mutuwar Mahsa Amini mai shekaru 22 a hannun ƴan sandan da'a da suka kama ta a tsakiyar watan Satumba da ya gabata, wacce ƴan sandan suka ce ta saba ka'idojin shigar musulunci na kasar. Tsohon shugaban kasar Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, ya samu nasara akan shugaba mai ci, Jair Bolsonaro, a zaben shugaban kasa da aka yi a jiya Lahadi a Brazil karo na biyu. Da Silva ya samu kashi 50.9 cikin 100 na kuri'u kashi 99.9 cikin 100 da aka kirga. Jami'an zaben sun ce nasarar da Lula ya samu kusan tabbataccen lissafi ne. Sun yi kokarin binne ni da raina, amma gani nan, a cewar zababben shugaba da Silva a jiya Lahadi. Sai dai Bolsonaro bai amince da kayan da ya sha ba a zaben na jiya Lahadi. Ko da yake kwana ɗaya kafin zaben zagaye na biyu, ya ce babu shakka duk wanda ya fi samun kuri'u shi ya lashe zaɓe. Yayin da da Silva ya shahara sosai wajen fitar da miliyoyin 'yan ƙasar Brazil daga ƙangin talauci a lokacin mulkinsa na baya, shi kuma Bolsonaro ya yi fice wajen yin watsi da annobar coronavirus da sassara dazuzzukan Amazon da kuma hauhawar farashin kayayyaki.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tomadalla a Najeriya, gyaran babbar hanyar Abuja zuwa Kaduna wadda ta hada jihohin Arewa maso yammacin Najeriya da birnin tarayya Abuja tare da kuma mafi yawan jihohin kudu na ɗaya daga cikin matakan da za su iya daƙile hawan farashin kayayyaki a ƙasar, a cewar ƙwararre a fannin tattalin arziki Yushau Aliyu, yayin da kuma 'yan kasuwa suka ce hakan zai taimaka wajen jigilan kayayyakinsu cikin sauƙi. Ga dai rahoton Alhassan Bala daga Abuja.
Wannan hanya dai ita ce ta hada jihohin arewaci da kudancin Najeriya. A shekarar 2019, Majalisar Dattawan Najeriya ta ce kasar na asara akalla naira trillion ɗaya saboda matsalar hanyoyi da ke shafar tattalin arzikin kasar. A wasu yankuna tsakanin Kaduna zuwa Abuja dai sai mutane sun sanya farawuzan kwalta da duwatsu kafin motoci su iya wucewa. Wasu 'yan kasuwa da direbobi da ke zuwa Abuja da wasu jihohi na kokawa kan cunkoson motoci da suke fuskanta da kuma yadda hanya ta lalace.
Gaskiya ni fasinja ne, don wannan hanya ne wanda nike dan bi, ba kullum ba dai a mun kusan kodayaushe nike yawan bi ni sai ya je in sayar. Gaskiya hanyar nan, maganan gaskiya, tana da matsala sosai saboda mu muna samun delay na tafiya a hanya sosai, saboda hanyar nan tafiyan da kai niyan ka yi kamar na awa maybe kai target ko na awa daya biyu haka, to saboda rashin kyan hanya yakan iya daukan ka awa hudu wani bi ma har fiye da haka.
Kalubalen da muke samu kamar daga nan zuwa Kaduna, Zaria, Abuja, musamman muna samun kalubale na gosulo saboda yanayin gyaran hanya da ake a gurin nan.
A nasa bangaren, masanin tattalin arziki a Najeriya Yushau Aliyu ya ce yanayin lalacewar manyan hanyoyi na da tasiri matuka wajen ta'azzara tashin farashin kayayyaki a kasar.
Ko wanda ya dauko albasa yana kokarin ya zo kasuwar Madalla ya siyar ranar Alhamis, ya kuma dauko ranar Laraba, kuma hanya ba kyau bai zo ba, saboda albasa ba za ta zo ba, saboda karancin albasa a wannan kasuwa na Madalla zai sa wanda suke da karancin su kaga farashin ta. To abin da ke shafon canje-canjen farashi kenan na tasirin kyan hanya da kuma hanyoyi waɗanda suke da kyau kuma suke da tsaro da wajen girman ko kuma tafiyan tattalin arziki.
Hanyar mota ita ce babban hanyar sufuri a Najeriya saboda rashin ingantaccen layin dogo da kuma tsadar kuɗin jiragen sama. Alhassan Bala, taskar VOA daga Abuja, Najeriya.
To gai da Alhassan Bala da wannan rahoto. A kasar Ghana kuma Dubai 'yan kasar ne ke ba haya a fili saboda rashin samun tsaftataccen baddaki. Hakan ne kuma ya sa babban bankin duniya tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kula da tsaftar muhalli ta kasar ta gina ɗakunan ba haya masu rausa ga gidaje da ɗaiɗaikun mutane. sai dai mutane da yawa ne ba sa iya ba su da kudin biyan wato kudin da ake da bukata kafin a gida ban dakin ga dai Hamza Adam da rahoto a birnin Kumasi.
Rahoton babban bankin duniya ya nuni da cewa kimanin gida daya cikin bakwai ne ke da gidan ba haya a kasar Ghana, yayin da gwamnati ke hasaran kimanin dalan Amurka miliyan 79 kowace shekara sakamakon ba haya a fili. Sai dai an fi ba haya a fili a musgunan da talakawa suka fi yawa.
Lamari na ba haya a waje abu ne mai damuwa sosai, saboda mutum zai je gidan ba haya ya je iske dogon layi, in ya iske dogon layi kuma cikin shi ya dame shi dole ya je waje ko cikin gota ya je kashin. In ya yi ba hayan kuma cikin gotan ruwa ne da ke zuwa wani wuri ya zama ma wasu mutane ruwan da ya kamata su sha. In suka sha kuma yana bari mu samu ciwo kamar su dariya haka. A nan kasar Ghana kimanin yara 3,500 ke mutuwa saboda cutar dariya. Sai sa akwai damuwa sosai.
Bankin duniya ya hada kai da gwamnatin Ghana domin kawar da wannan matsala ta hanyar samar ma al'umman kasar musamman marasa galihu gidan ba haya da aka fara aiwatarwa a Kumasi. Ana tsarin gidaje 30,000 ne za su ci moriyar wannan shirin a Accra babban birnin kasar.
Gwamnatin Ghana na faman ya hana abin da ake cewa open defecation, shi ne mutane na zuwa ba hayi waje fili kan sarari. Ya ce a san yadda za a yi a hana, shi gwamnati ya samu tallafi daga World Bank ya fara wanga project daga Accra kamar yadda na riga na faɗi, ya ci shekara 8 kenan daga Accra. To inda aka ga ci gaban da project ya kawo as of the 2021 population census, an ga open defecation rate cikin Greater Accra region ya rage. Ke ya inform decision da kaman a kawon ga project kuma Greater Kumasi.
Wannan tsohuwa na daga cikin waɗanda suka ci moriyar wannan gidan ba haya.
Gidan ya yi mini yaji zuwa na canji ban gida ban wani wahala kuma.
Ana bukatar da mai son gidan ba haya a gidansa ya ba da kashi 30 cikin 100 na kuɗin da za a gina. Bankin duniya kuma ya ɗauki nauyin saura ɗawainiyar. Sai dai wannan ya zama kalubale babba, saboda wasu ba su da wannan karfin aljihu.
Gaskiya dai muna bukata amma ba mu da wannan kashi 30, a don haka muke magana yadda za a yi mu samu tallafi a taimaka muna.
Hamza Adam daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifan.
Mai zama zarki Allah, malamai abai Allah, mu fara da sunan Allah madogara. Mai zama zarki Allah, malamai abai Allah, mu fara da sunan Allah madogara.
Madalla da fata an shakata da wannan faifan. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ayyukan yan bandiga ke ci gaba a wasu yankunan arewacin Najeriya, wanda a yau Zainab Babaci za ta gabatar da wannan rahoto.
Ayyukan yan bindiga da masu garkuwa da jama'a don neman kudin fansa na ƙara ta'azzara a wasu sassan arewacin Najeriya. Dubban jama'a ne suka rasa ransu dalilin hare-haren yan bindiga, yayin da garkuwa da mutane ya zame ruwan dare. Gani yadda masu garkuwa da mutane ke janyo matsanancin kunci ga al'umma ne masu ruwa da tsakiya garin Mr. Ali da ke karamar hukumar Basa a jihar Plateau suka ga ya dace su nemo wa kansu mafita kan yawan dauke mutane da ake yi a garin har sai iyali sun biya makudan kudade. Kansulan yankin Mr. Ali Murtala Abdullahi Mamsa yace garkuwa da mutane na neman hana su sukune a garin na Mr. Ali da aka sani da tarihin zaman lafiya.
Gaskiya muna da matsala ta tsaro a garin Mr. Ali, kullun yau a zuwa dauki wannan gobe a zuwa dauki wannan ya kai ga dan an dauka mu akan dan samu kwana ko sati kafin a zo. To kaman wannan da ya faru an dauka shekaran jiya an zo an dauka kaga ba mu san kuma yamman yau me zai biyo baya ba. Uba ne ya san dan sana abu a gari an san wani na abu amma kana tsoron ka fada saboda ko ka zo ka fadan kai kuma zaka dawo kai ake farauta.
Kana dan siyasa me yasa ku yan siyasa kuke kallo matsalar tsaro na ci gaba?
Gwamnati bai kamata a ce wannan abin ya gagare ta ba. Muna cikin siyasa, ku lura da wani abu misali. Idan aka zo kakar siyasa, daga lokacin da za a fara campaign ko a ce an fara zaɓe na cikin gida, ba za ka taɓa jin an ce wani abu ya kama wannan abin taskaro ba. A gama, a zo general election, babu wannan matsalar. To ya za a ce wannan matsalar ta kici ta kici ne. Kuma gwamnati tana da kuɗaɗen da ya kamata a ce ta ba ma a mutane gudunmuwa. Yanzu ɗan Najeriya, especially arewacin Najeriya, ba buƙatar makaranta muke ba, ba buƙatar ruwan sha muke ba, ba buƙatar gina kasuwa muke ba. Mutane yanzu su suke da kuɗin su gina borehole, su sha ruwa wani ya bayar a anguwa. Kaga gwamnati kar ta yi. Abin kawai da muke buƙata gwamnati ta yi mana yanzu ta ba mu tsaro. Ya za ta yi ta ba da tsaron nan shine ƴan bijilantin nan da muke da su a anguwanni su suke saiwa kansu takalma da riguna da rigar ruwa. Su fita suna kara al'umma ba tare da albashi ba. To me yasa gwamnati take bata ma kanta lokaci a ce za a dibi ma'aikata sai wani a nemi dan majalisa a bashi slot 10 sai wanda ya ga dama wanda bai niyan ma bashi da interest na aikin tsaron shi za a dauka a bashi in ya shiga ma yayi ta'annati saboda ba abin da ya zaba bane. Yan gari da suka shiga wa'annan banga mun san irin kokarin da suke yi. Idan da za a yi mutum training na wata biyu ne wa'annan in ka musu na sati ɗaya suna da shi dan kudin nan da ake ta maganar cewa ana ba da wani tallafi na wa'a ina ba da wannan tallafin ba mu bukata don girman Allah a ibo wa'annan mutane automatic a basu a empowering din su a upgrading din su su zamana sun ba mu tsaron. In an ba mu tsaro zamu noman mu zamu kasuwancin mu zamu hakka mu kawunan mu rijiya.
Wani mataki za ku dauka?
Tuntuna ake maganar mutane su jami ƴaƴan su kunni sun ki wasu ma sun yadda ƴaƴan su su idan suna taimaka musu a cikin aikin bannar da suke yi. To saboda haka mu yanzu a matsayin mu na nan insha Allahu mun yi wannan zama mun kira kowa mun ce in ka san naka nayi ka gaya mana ka fita. Idan ka ki to shikenan ka nuna kana bashi goyon baya kuma za mu dauki mataki akan wanda in aka kama mai laifi suke bi su je su ce su za su karbo shi. Ba za mu yadda da wannan ba kuma iyaye wallahi tsakaninmu da su babu shawara za su gani a kwaryar su. Allah ya sa mu kama dan wani.
Shi ma komandan ƴan sintiri a yankin Bitrus Samuel Arabo yace a baya kowa ya san kowa a yankin amma yadda jama'a ke zuwa ba tare da sanin mahukunta ba shine ya janyo musu matsala.
Da muke zama lokacin gari na da lafiya ka san gidan wane ka san dan wane duk abu da ya faru za mu ka hannu a gidan wane. Amma yau mutanen gari musamman zan kawo wannan magana yanda suke sayar da filaye yanda suke yin abubuwa mutum zai zo ba san daga ina ya zo ba ba san me ya koro shi ba don ya kawo kudi a yanka fili a sar mishi ya gina gida ya kawo wayansu irin mutane ya aje ababa na faruwa ba wanda zai fita ya ce gashi. To irin masaloli da muke samuwa kenan.
Waɗanne irin kayan aiki kuke bukata?
Kayan aiki na farko a samu inda za a kawo kayan tsaro musamman domin yanda mutanen nan suke shigo garin nan gaskiya in kana nan garin zaka ce ko yaki ne ya tashi. Irin kayan harbi-harbi kowa sai ya razana ko kana da wani abu a hannunka ma ka fita ma zaka ga kaman ba komai kare ke ba. To muna roƙon gwamnati ta zo mana da kaya musamman domin ayi inda za a gyara wannan station da kuma motoci na hawa domin wani lokaci zaka samu abun ba a cikin nan daidai bane. Zaka samu can kasa anguwa ne watakila kamun a ce za a iso wurin sun aikata abun da za su yi sun tafi.
Babban masarakin yankin Mr. Ali Ogomo Aima Gurum Dan Ladi Akinga a kasuwa yace ya tattaro masu ruwa da tsaki a yankin ne don su cire wa kansu kitse a wuta.
Wato wannan kira da na kira ya zama dole ne security ya zama everybody's business. Dan ba mu tsaya mun tsare kanmu mun hada kai ba. Karshen abin zaba garin ma zai ga garin. Don mu zauna ne mu hada kai dukkanmu da Christian da Musulmi muna so mu kwace yankin mu na zaman lafiyar da muka samu. Mun kira harodi da vigilante da sauran community leaders. Idan duk wani garin da har dan kai na yawo barkatai baka san ina ne yake zuwa yana dawowa da daddare to gaskiya akwai damuwa me yawa yaje hadu da bayan iska su koya masa wasu dabarun na shiga wasu abubuwan da bai kamata ba kuma duk wani uba ya san sai je laifi yaje karbe shi to dawowar sa garin nan zai zama masa da wahala dole ne ya tattara ya gaba duk wani platinum da yazo ba ko yazo ya kawo mana ta'addanci zamu kama har dole domin dole har dole yana da wakilansa a kowane kauye sannan kuma mu sarafuna muna da masu unguwanni zamu kira zama na gaggawa mu ba su ya zama kaman mun gazetin aikin su duk wani kuskure da aka samu wani mai anguwa yayi ko sarki yayi ko harbi yayi a raunin sa kaman yawan Mr. Ali da kewaye ta kai division amma muna iyaka da Bauchi muna iyaka da Jos-Lot muna iyaka da Kaduna amma a ce wai police guda uku a police station wani bai tashi in ba don vigilante da neighborhood da hunters da muke da shi ba da garin ma zai ga garin mu zama amma in murdin dai har muka gane akwai wanda suke yin irin wayannan abubuwa a kasar mu zamu yi waje da su ko dan waye shi ne mu hada kai mu tsare mu kasa mu tsare garin mu mu hada kai kowace kabila da ke garin nan ya zama dan uwanka makwabcin ka shine dan uwanka mu sa vigilante din nan mu taimake su duk masu hannu da shunin da ya kamata su taimaka wajen batar da ba ma vigilante nan zamu rene su kowa ya bada hadin kai
Alhaji Salih Ardobawa shine Ardon garin Mr. Ali yace duk da shike wasu lokacin akan zargi al'umman sa da aikata ayyukan garkuwa da mutane amma bashi da tabbacin haka
dai ba da tabbacin cewa lalle fulani ne domin ba wanda aka kama shi kai tsaye a kidnapper an kama na shi ba amma dai duk wanda aka kama ya dan sai ce mana ya ga yaran fulani su karge shi ban ce ba sai ba amma garwaye ne akwai yaran mu fulani akwai Hausawan akwai yan kasa garwaye suke ba fulani ne zalla ba
kowane mataki za ku dauka don kawo karshen irin waɗannan ta'addanci
kuma muna tar da wannan abun domin fulani an san shi da kunya sai ce ba fulani ne zai kama mutun ya rike a jeji a biya shi kudin fansa wannan abun bai yi ba muna tar da shi amma muna roko Allah ubangiji ya shirye su
Shima sarkin Hausawa Mr. Ali Abdulrazak Muhammad yace suna buƙatar ƙarin jami'an tsaro ne a garin nasu.
Muna roƙon gwamnati ta taimaka mana da ƙarin security a wannan gari. Ba don komai ba, wannan gari muna zaman lafiya da mu da musulmanmu da kristan da muke tare da su a wannan gari na musulma abu da zamu ci mana da haɗin kai da fahimtar junanmu. To amma wannan isa ce babban tashin hankalinmu ba ga kristan ba. Ba ga mu musulman da muke cikin wannan gari ba hanyar da za ba dakile shine karfafa ma vigilante kaifin guda don dan sandan ba su suna duk sun iya bakin kokarin su to amma mu mutazumta jama'an gari da vigilante su kamata ƙara musu karfin gowan yanda za su samu su tankar wannan al'amarin
shugaban karamar hukumar Jassa Arewa wanda kuma shine mataimakin shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi a jihar Plateau Shehu Bala Usman ya buƙaci jama'a ne kan su yi la'akari da irin mutanen da suke mu'amala da su
na tabbatar da cewa yanzu haka ana nan ana ta meeting su jami'an tsaro wato police kenan da sauransu su ana nan ana ta meeting ne cewa ya ne ne za a yi wannan abu su ma ba sa bacci akan abu domin zaki duba ai da ba haka bane amma an ji an toshe wannan din ma za su toshe mun tabbatar da haka sai dai mutane su zama wato suna lura kware da gaske musamman inda za su je da wanda suke mu'amala da su don wannan abin ba iya yiwuwa sai an hada da mutumin da ya san ka sosai sai an hada mutumin da ka sake da shi to lalle kar mu sake da mutane mu tabbatar da cewa inda za mu je mun killace shi inda za mu wanda za mu yi mu'amala da shi lalle mun san shi sosai kware da gaske kuma a gwamnatance a gwamnatin nan tana dubawa ta ga cewa inda ta yi amfani da jami'an tsaro ta yi takulin din wanda suka gabata wannan ma za a yi haka insha Allah isa kona ga su shine a so juna ala kulli halin babu bambancin addini babu bambancin kabila in an so juna komai sai tafi ga baki daya yadda ake bukata sa'annan mu rungumi gwamnatin nan domin gwamnati ce mai kawo zaman lafiya gwamnati da ta kawo zaman lafiya don babu wani abu wanda ya wuce zaman lafiya shine komai
shugaban karamar hukumar Jassa Arewa kenan Shehu Bala Usman Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman yanzu kuma ga Murtala da shirinmu na gaba
wasanni a takaice
wurin da yan wasan Super Eagles na Nigeria Joseph Otero ya jinjina wa matasan yan wasan Nigeria mata da suka zo na uku a gasar kwallon kafar cin kofin duniya na mata matasa ya gasa da shekaru 17 a kasar India 'yan wasan na Flamingos sun doke takwarorin su na kasar Jamus ne da ci 3-2 a bugun penalty bayan da wasan su na neman na uku ya karkare a kunnan doki da ci 3-3. Najeriya ce ta shiga gaba a wasan da ci 3 da nema har zuwa ƙarshen rabin lokacin wasan na biyu. To amma kuma Jamus din ta yunkura cikin mintuna kalilan na ƙarshe na wasan ta farke duka ƙwallayen 3. Wannan ne mataki mafi daukaka da Najeriya ta taba kaiwa a tarihin gasar. Lamarin da ya sa nan take Tesero ya shiga shafin sa na yanar gizo yana aikawa da sakon taya murna ga 'yan wasan. Ya kara da cewa nasarar da suka samu na nuni da cewa akwai haske da kyakkyawan fata ga sha'anin ƙwallon ƙafar mata a Najeriya. Shi kansa mai horar da matasan 'yan wasan mata Bankole Olowokere bayyana farin ciki yayi na cewa ba su dawo gida hannu wayan ba daga gasar, duk da cewa sun je ne da kudirin lashi ta baki daya. A Ingila kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar Liverpool Jurgen Klopp ya sha alwashin daukar matakin daidaita al'amura a kungiyar, musamman kuma bayan da take fuskanta a halin yanzu. Kungiyar ta Liverpool wacce ta karkare kakar wasannin da ta gabata a matsayin ta biyu a gasar Premier ta fuskanci koma baya ta fuskar nasara a wasanni tun somawar kakar wasanni ta bana. Yanzu haka tana matsayin ta tare ne a teburin gasar ta Premier da maki 16 inda ta yi nasara a wasanni hudu kacal daga cikin wasanni 12 na gasar da ta buga kawo yanzu. A gobe Talata ne kuma za ta karbi bakuncin Napoli a wasan karshe ta matakin rukuni na gasar cin kofin zakarun Turai, wanda yake tuni da ta sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu na gasar. Klopp ya ce gyaran matsalar kungiyar ba abu ne mai sauki da za a iya yi cikin sauri ba. To amma ya daura damar ganin kungiyar ta dawo kan ganiyar ta. Rahotanni daga kasar Italiya na bayyana cewa shahararren dan wasan kasar Paul Pogba ba zai sami damar fafata gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta bana ba sakamakon rauni da ya samu. Pogba ya sami rauni a cinyar kafarsa a lokacin wani atisaye da safiyar yau Litinin, a daidai lokacin da yake kokarin murmurewa daga wani rauni da ya yi fama da shi na tsawon watanni. Wannan da yana zuwa ne 'yan kwanaki kalilan kafin kasar ta bayyanar da sunayen 'yan wasan da za su wakilce ta a gasar ta cin kofin duniya ta bana da za a fafata a Qatar. Duk da yake dai an ba da sanarwar cewa Pogba zai dauki kusan kwanaki 15 ne yana jinyar raunin. To amma an ruwaito mai horar da 'yan wasan kasar ta Italiya yana cewa babu tabbas kan tafiya da dan wasan a wannan yanayi. Masu fashin baki kan lamarin wasanni kuma na ganin wannan yanayi a zaman wani babban cikas ga kasar da ke kokarin kare kambinta bayan da ta sami lashe gasar da ta gabata a kasar Rasha shekaru 4 da suka shuɗe. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Ba gashi ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
An sako wani ma'aikacin kare gandun daji kuma likitan dabbobi mai takardar zama ƙasashe biyu, Faransa da Australia, wanda aka yi garkuwa da shi a makon da ya gabata a ƙasar Chadi. Shugaban kasar Chad Muhammad Idris Deby ya sanar da sakin Jerome Huguenot a jiya Lahadi a wani sako da ya wallafa a shafin Twitter ba tare da bada karin bayani ba. Hare-haren da Rasha ta kai sun taɓa biranen Ukraine da yawa a yau Litinin, inda jami'an Ukraine suka ce hare-haren sun shafi wuraren ababen more rayuwa. Magajin garin Kiev Vitali Klitschko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin kasar sun janyo katsewar wutar lantarki da ruwa a sassan birnin. Hukumomi a India sun ce akalla mutane 132 suka mutu sakamakon rugujewar wata gada a jiya Lahadi wadda aka yi wa gyare-gyare a kwanan nan, wato gadar kogin Machu a yammacin jihar Gujarat. An kwantar da mutane da dama a asibiti kuma jami'ai sun ce suna fargabar adadin waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa. A yau Litinin, kafofin yada labaran kasar sun ba da rahoton cewa gadar da ta kai kusan shekara 150 da gina ta ta balle kwanaki 5 bayan da wani kamfani mai zaman kansa da ya kwashe wata 7 yana gyaranta ya kammala aikin. Rahotanni sun ce ba a ba da takardar tabbatar da gadar ta birnin Mobi ta cika sharaɗin da suka dace ba kafin a fara amfani da ita. Ɗaruruwan mutane ne suka yi cunkoso a kan gadar a lokacin bukukuwan Diwali na mabiya addinin Hindu a cewar jami'ai. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce kalaman da jami'an Jamus suka yi a kan sanya wa rundunar tsaron Iran ta musamman takunkumi ba su dace ba kuma ba su da ma'ana. Da yake magana da manema labarai a wani taro a yau Litinin, Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran, Nasir Kanani, ya ce irin wannan takunkuman zai sabawa doka.
Masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham wacce ta bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan dare Mr. Jimmy. Baba Yakubu Makeri da na gabatar nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.